ganani yace mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah ala tad'u lana ala tastansuru lana ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba ka ganin irin halin da muke ciki manzon Allah lokacin ya ki shingida da wani zani nashi wani mayafi nashi a gindin Kaaba sai manzon Allah ya farka sai yace kana fi man kana qablakum ya kasance wannan shi gaban ku ana zuwa da mutum a ci wani rami a sa shi sannan a ɗauko zarto a ɗora a kan kanshi ba za a cire ba in aka dinga kiyarawa sai an ga jini ya fita wato rabin shi ya faɗa nan rabi ya faɗa nan annabi ya ce sannan wayum shaɗi bi amshaɗil hadidi ko a zo da mutum a ɗaure shi a samu kumɗin ƙarfe ana karkan namun sai ya zube sai a bakashin kawai amma manzon Allah ya ce ma ya sujudu zalika an dini wallahi wannan bala'in bai sa mutum ya fara tunanin ya zai bar addini annabi ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi laitin manallahu hadal amr na rantsi da Allah sai Allah ya cika wannan addini haka ni ma ina rantsuwa wallahi sai Allah ya taimaka mu wannan sunnah kuma sai ya tabbatar da ita wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman manzon Allah ya ƙara bada labari daga cikin wanda suka gabace mu akwai wani sarki azzalimi ne wannan sarkin yayi da awan cewa shi Allah ne yana da wani boka yana ainihin wato mulkar mutane ta hanyar sihirin da wannan bokan yake da shekaru suka ja shi wannan malamin sai yazo ya same shi yace to kaga shekaru sun mun yawa abinda nake so da kai ka nemo yaro mai bala'in hazaka in koya masa irin wannan tsabin dan ka ci gaba da markar mutane wannan sarkin aka nemo yaro mai bala'in hazaka ya fara zuwa wajen wancan malamin yana koyon wannan sihirin yana koyon wannan tsabin yana koyon wannan bokancin yaro idan ya tashi a hanyar sa ta tafiya wajen ya koyo bokancin sai ya ga wani malami sai ya tsaya ya saurari abin da yake faɗa daga nan sai ya gamsu da abin da yake faɗa shikenan sai ya fara samun matsaloli guda biyu wata rana zai je alatti malamin ya kama shi in ya je alatti malamin ya kama shi mai duka idan ya taso daga gurin malamin shi wannan mai sihirin ya tsaya wajen wannan malamin Allah ya koyi karatu in ya karasa gida ya je alatti a kama shi a mai duka sai zai ce to akramaka Allah ga fa matsalan da nake fuskanta idan nazo wajen ka na tsaya wallahi innai latti in qarafa wajen wancan mutumin siyamun duka in na taso daga wajen shi nazo nan wajen ka na tsaya in na je gida alatti sai amun duka sai yace to idan ka taso daga gida in ka tsaya nan in ka je wajen shi yace maka ya akai ka zo alatti ka ce ai daga gida ne aka kare ka in ka taso daga nan daga wajen shi ka zo nan ka tsaya in ka je gida in an ciya aka yi kace shi ya tare ka ana nan wata rana wannan yaron sai ya ga wata katuwar dabba ta zo ta tare hanya mutane sun kasa wucewa a ruwayan kirmizi sai aka ce wannan dabba ita ce zaki yaron nan sai ya dauki dutse yace Allah ina roƙonka in dai addinin da nake koya wajen wannan malamin shine mafi soyuwa zuwa gare ka Allah ina roƙonka ka kashe wannan dabban mutane su wuce yaron yana daukar dutse yana jefa shi dabba sai ta fada ta mutu sai yazo ya ba malamin shi labari sai gabata malamin yake to gaskiya ka tukkala za a tarke ka nan gaba amma dan Allah in ta tashi kar ka nuna ni sai yaro ya zo da'awar da yaro yake yi wanda ita ce da'awar mu duk wani wanda ya zo da lalura da matsala zai karban komai zai ce kawai abinda yake so kai imani da Allah ka yadda za ka bauta masa ba za ka haɗa shi da kowa ba ni kuma in ka yi imani da wannan Allahn zan roƙi wannan Allahn ya rayar da kai ko ya ainihin wato ya yi maka cutarka idan ka yi imani sai roƙi Allah in kuturta kake da ita sai ta tafi in makanta ne sai ta tafi ana nan wani ɗan majalisar sarkin sai ya ji labarin yaron ya kwashi dukiya mai bala'in yawa ya je ya samu yaron da ya je ya same shi sai yace masa duk abin da kake gani nan na dukiya naka ne in har ka warkar da ni. Yarin yace masa wallahi la ashmi adam, ni bana warkar da kowa, wanda yake warkarwa shine Allah ta'ala, in kai imani da shi zan roke shi warkar da kai. Yace nayi imani da shi. Yaron da yace yayi imani, yaron yayi addu'a sai Allah ya dawo masa da ganin sa, sai ya tashi sai ya koma fada, da ya koma shikenan sai sarkin ya ganshi sai ya tambaye shi man radda alayka basaraka, waye dawo maka da ganinka, sai ya ce rabbi wa rabbuka, ubangiji na ubangijinka. Yace alaka rabbun ghairi, yanzu dama akwai wani Allah ba ni ba. Yace kwarai kuwa, kai da na zauna nan shekara da shekuru ka kasa bude mun ido, ubangijin gaske da na yi imani da shi ba gaki ido na bude yanzu ba, in kai Allah ne da gaske me yasa tunda ka banni ido na baya gani ka kasa bude mun ido? Sai yace to billahi ladi zaka sani, yasa aka kamo shi aka daure shi aka dinga duka, yaji bala'i yayi bala'i. Sai yace ai yaro ne, daga nan yaro aka kamo malamin shi. Wannan yaron yana tsaye, aka ce malamin ya zanye daga wannan da'awar, yace wallahi ba zai jingi ba, ba zai taba gaggatawa ba cewa akwai wani wanda ya tantanta abota masa a doran ƙasa in ba Allah ba. Wannan shi ma wato dan majalisan aka nemi haka, yace wallahi ba zai taba canza ba. Yaron yana kallo, aka dauki zarto aka sa a tsakiyar kan malamin shi, aka dinga gigarawa jini yana tsattuwa, ba a cire zartan ba sai aka ga rabin ya fada, rabin ya fada. Aka dawo kan wannan aka mai haka, aka dauki yaron nan aka hada shi da sojoji, aka ce su je cikin dutsen da ya fi kowane tsawo, daga can in ya janye su kyale shi, in bai janye ba su sako shi daga kan dutsen ya fado ya mutu. Da ya je sai da aka je ya daga hannu ya addu'a, ya ce Allah ka isan min da abin da kake so. Dutsen ya girgiza suka fado suka mutu ya dawo. Aka bayar da wasu suka tafi da shi ruwa ya tsara dawowa. Daga nan yaron ya tsaya gaban sarkin ya ce wallahi ba za ka iya kashe ni ba, sai in ni ne zan faɗi yadda za ka kashe ni. Ya ce ya za a, ya ce duk mutanen garin nan su taru. Mutane suka taru, ya ce in an taru a ɗaure ni, idan an ɗaure ni ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyina, sadda za ka yi harban ka ce bismillahi wa rabbul gulam, da sunan Allah ubangijin yaro. Mutane na kallon shi, kowa yana bin shi, ya ja kibiyan sanda zai harba, ya ce bismillahi wa rabbul gulam, yana harbin yaron, siyarin ya faɗi ya mutu. Daga nan yaron ya isar da da'awa, yanzu duk jama'ar gari da suka taru a wajen sun gane wannan mutumin ba Allah bane, ƙarya ne. Wannan yaron yana da ubangiji, kuma ubangijin yaron shine gaskiya, shi za a bauta masa. Da haka gabaki ɗayan suka ce amanna da rabbul gulam, mun yi imani da ubangijin yaro, mun yi imani da ubangijin yaro. Wannan abin da aka yi me ya faru? Sai sarkin ya sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta a ciki. Duk wanda ya yi imani da Allah ɗayan biyu, ko ka zo ka shiga, ko ki zo ki shiga mace, ko kuma a kamo ki a danna ki cikin wutar kuma cikin rijiya. Haka suka dingawa masu imani. Hadisin yana cewa akwai mace da take ɗauke da goyo, wanda kowa ya san irin alaƙa da tausayi tsakanin mahaifiya mace da ɗanta. Yaron ya je, wato mahaifiyar ta yi gaba ta dawo, tana tunanin yadda za ta iya fadawa wuta da yaron a bayanta. Yaron yana bayanta, ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal haq, ya mama ya haƙuri, wallahi dai ki shiga wutan, na rantsi da Allah kina san gaskiya. Ta je ta fada. Me ya janyo aka yi musu wannan? Imaninsa da Allah madaukakin sarki ya sa aka yi musu wannan. Manzon Allah yana bada labari a hadisin Muslim, ko a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad, cewa inna Allah amara Yahya ibn Zakariya, Allah ya umarci Yahya dan gidan Annabi Zakariya, an yi amura bani Isra'ila da kamta kalimatin, da ya umarci bani Isra'ila da kalmomi guda biyar, wa kada an yi butsi a biha, yayi kusaye dinkiri bai faɗa musu ba. Faƙala lahu Isa ibn Maryam, sai Annabi Isa ya ce masa innaka qad umirta bi khamsi kalimatin, kai an umarce ka ka faɗa wa mutanenka kalmomi guda biyar, ta imma an tuballiga hunna wa imma an uballiga hunna, ko dai ka tara su ka isar musu da saƙon, ko kuma ni zan tara su in isar musu da saƙon. فقال في النبي زكريا النبي آياتي تايا أكي إني أخشى إن سبقتني إن أدن طرو إن كرغاني أن أعذب أو يقصف بي أي من أذاب كو أشافي نأبا ينأتا فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في البيت المقدس حتى امتلأ المسجد يدو يتارى فحصير سكتك مسلاتي يسعى موجي وزونا فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله إيه ما الله ثم قال سنيتي ومتانيش إن الله أمرني بخمس كلمات الله يا أمر تشيني دا كلمومي قدابير أن أعمل بهن إن أيكي دسو وأمركم أن تعملوا بهنكم أمر تشيكو في أيكي دسو يتي مثل نفركو أول غنى نفركو أنت عبد الله ولا تشركوا به شيئا kubauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa wanda ita ce da awar da muke dauke da ita ya abauta ma Allah shi kadai ba za a hada shi da kowa ba sai ta fa inna masala zalika misalin wannan fa ka masali rajul ishtara abdan min khalis malihi kaman wani mutum ne ya je ya siyo bawa da tsantsan kudin shi bi waraqin aw zahabin kudin takarda ko jinari فجعل يأمل ويؤدي جلته إلى غير سيده تقدر زمن باي تو باي با تقدر يارو كشي da shi yanzu kaje ka sha wahala ka nemo kudi a wata duniya bai sanya aka ka samu kudin ba sai ka zo sai ka bude shago sai ka ce yazo ya zauna a ciki da yazo ya zauna a ciki sai idan ya je siyo kaya ya siyar da baki ɗaya ribar da aka siyar sai ya fashi sai ya kai ma wani mutum sai manzon Allah ya ce to misalin fa wanda yake bauta ma Allah ko ya hada Allah da wani kamar shi ne misalin shi wannan fa sai yace fa ayyukum yusruhu an yakuna abdahu kadhalik dan Allah a cikin mu idan mutum yana da yaro ya je ya sha wahala ya samu kudi ya bude shago ya sa yaron ya kula da kasuwancin yaron da ya siyar da kayan sai ya dauki riban ya kai ma wani mutum dan Allah a cikin mu waye zai mai dadi a ce yaron shi haka yake mai jira mai shago to in ko haka ne Allah san da zai halitta bai nemi agajin kowa ba ba wanda ya tallafa masa sai yaya Allah zai halicce ka a wajen bauta kuma ka dauki haƙin Allah ka je ka ba wani wannan shine abu na farko da muke faɗa da shi Allah yana da haƙin da babu wanda ya sai tarayya da Allah madaukakin sarki a sama ko ƙasa shi yasa gurare daban-daban Allah ya kaita wa abdullahi wala bi
wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wala taqtulu أولادكم خشية إملاق
يا إساء الله يكي وأبد الله ولا تشركوا به شيئا قبول تام الله شيك لي قل قل وانا إذا تي مغانا الدمالا من أهل ريي وانا ديوا أنكرن تكراتن بأغاني با ديتي أول ما يجب على المكلف سيتي تسيه إيمانه فرقون أبن دي وجب أكم باوا بالجي شيني إنغنت إيمانه أنا asar da muka zo nan wajen muka ce yanda a babul lissafi idan ka dauko daya ka dauko zero zai baka nawa ba goma ba idan ka tsara zero ɗaya zai baka nawa ba ɗari ba in ka tsara zero ɗaya suka zama zero zero guda uku zai baka nawa dubu ɗaya gwargwadon yadda ka ci gaba da tsara zero zero gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya to ka kaddara daga nan wajen zuwa nan wajen ka rubuta zero zero da ka gama rubuta zero zero sai ka rubuta ɗayan bayan ka gama rubuta ɗayan sai ka koma kan sai ka goge ziran ɗayan sai aka ba zero zero sai aka ɗauko wani ƙwararren sanin lissafi sai ya zo sai ya ga zero zero daga nan wajen sun cika sai aka tambaye shi aka ce nawa ne wannan dan ya kalle su kawai zai ce zero zero ne ai ba wani abu a wannan saboda me saboda in ba wannan ɗayan ba lissafin to haka in ba wannan awwal ma yajibu alal mukallifa tasihu imanihi duk sauran abin da za a yi na ibada wallahi babu shi yasa malam mai alal ya fara da wannan gaba da wannan ainihin wato jumla din to wa'annan su ne abin da muke dauke da shi na biyu annabi muhammadu wanda mun yi lectioti akan wannan mun yi bayani akan akwai lecture da muka yi musamman muka kawo alama guda goma ta gane masoyin annabi da ita wanda ɗaya daga cikin yanda a nan wajen akwai karatuttuka da muka zo da su irin fitintinin da suka faru bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so zai iya nema domin idan ba a manta ba watan Muharram yana zuwa al-Muharram wanda yana daga cikin watanni da ake yin karerayi akan abin da ya shafi kashe Husaini jikan manzon Allah kuma muna addu'a a duk munasaba Allah ka tsine mu duk wanda yake da hannu wajen kashe jikan manzon Allah a ce amin da karfi duk wanda yake da hannu yake da gudunmawa wajen kashe jikan manzon Allah kowaye shi muna roƙon Allah ya tsine mu albarka to karkashin wannan ana yin karerayi ne sayyidina abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah annabi yana da shekara biyu a kabari sai na abubakar ya bi shi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wato dattijo nabi a musulunci bayan annabi dan aljannatin a duniya wanda qur'ani ya lissanta yace shine abokin annabi muhammadu malamai suka ce duk wanda ya kalli sayyidina abubakar yace ba sahabin annabi bane kaulan wahidan ya kafar domin ya ƙaryata zahirin qur'ani Allah yace illa tansuruhu faqad
nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain
na'am
id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana
na'am
fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
نعم
والله عزيز حكيم
yace illa tansuruhu in baku taimaki wannan annabin ba baku taimaki wa addinin wannan annabin ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya gama taimaka ma annabin shi iz akrajahu alladhina kafaru sanda kafare suka fitar da shi annabin sani sunaini annabi yana na ɗayan biyu shine na ɗaya waye ne shine sayyidi abubakar iz kuma fil gari lokacin ne suke cikin kogo da manzon Allah da sayyidina abubakar iz yaqulu li sahibihi sanda yake ce ma abokin shi waye abokin manzon Allah da nassin qur'ani sayyidina abubakar yace masa la ta'zan kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu wannan dattijon wato sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda hadisa ta kashe imamu husaini ta faru wanda sayyidina abubakar ba ma ya duniya amma dan girman Allah in Allah ake nufi me ya kawo abinda sayyidina abubakar ya faru bai duniya kuma wajen zagi ake shigar da shi ciki me ya kawo wannan fikina ce wanda asali mu ba ma magana akan ta to amma wasu sun buƙatar da mu sai mun yi magana shi za mu ke magana domin a ranar Ashura nan da take zuwa akwai garuruwan da ake ɗauko kariya a sa mata kaya ana yawo da ita da sunan Nana Aisha ce matar manzon Allah akwai mun sani ana yi a nan garin ku faɗa min wani mutum ne mai daraja mai mutunci a idan al'umma za a fito da kariya a sa mata kaya ana yawo a ce mama shi ce matar annabi a wajenmu wallahi tallahi ta fi iyayen da suka haife mu da nassin qur'ani dan wanda Allah ya nada ya ce ita ce mamarka ita ce mamarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da Allah ya tashi ya bashi kariya ta bangarori guda uku na ɗaya ya bashi garanti cewa zai tsare shi ba wanda isa ya kashe shi har sai ya isar da sakon Allah yace ya ayyuhar rasul balligh ma
ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas inna allaha sami'un alim
yace ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka idan baka isar da manzanci ba baka yi abinda aka saka ba amma Allah ya ba annabi garanti yace wallahu ya asimuka minan nasi Allah sai ya kare ka daga mutane babu wanda yake kashe ka har sai ka isar da sakon Allah shi yasa duk yadda aka yi tawakkai wa annabi hari manzan Allah sai da ya tsaya shekara 23 ya isar da sakon Allah, saboda wanda yake tsarewa ya tsare shi. Yasa wani yake malam ka kama Allah kai ka sha lagwada, mai bayarwa in ya baka ya ba, in kuma ya hana ka wallahi ya hana, shikenan kuma ba wanda yake baka. To sannan na biyu, ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya ta bangaren maganar shi. Idan ka ji ana haddasana wani, akbarani wani, anba'ani wani, to idan an gama za a je ni a ce manzon Allah ya ce, ni yanzu ko babana ko malamina ba ta buƙatar yanzu in za ka bada labari ka ce to daga wani, wani ya faɗa mun, wani ma ya ce, wani ma ya ce, sannan ka tike ka je ka ce wani ya faɗa. A'a, manzon Allah ne kawai in ka ji ana daga wani sai wani sai wani, to idan an ƙure za a je a ce manzon Allah ya ce. Sannan na uku, Allah ya ba annabi kariya ta ɓangaren matan shi. Duk duniya, duk malantan mutum da kuɗin shi da matsayin shi da darajar shi, idan ya auri mace ya sake ta ko ya mutu, idan wani yana so ya aura za a iya auranta ko ba za a iya ba. Amma matar manzon Allah ta fi ƙarfin mutum. Yadda ba za ka iya auren mamakka ba a duniya, to matar annabi ta fi ƙarfinka ba za ta auri ba. Shi yasa annabi ya koma zuwa ga Allah. Nana Aisha tana da shekara 18, sai da ta shekara ɗaya shekara 68 a duniya, tana karantarwa a duniya, bata auri kowa ba. Matar annabi Muhammad ce a duniya kuma ce a lahira. Nana Hafsa, rikici ya shiga saɓani irin na mata da miji, tsakaninta da babban mai gida shi ne manzon Allah. Mala'ika Jibrilu, sai manzon Allah ya ce ya saki ta. Annabi yana cewa ya sake ta, sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya zo tsaya gaban annabi, ya ce Allah ne ya turo ni. Shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala saƙo na farko da ya ce a faɗa maka, sakin da aka yi mata bai yadda ba. Ya kake tsammanin matar da take da matsayi a wajen Allah, annabi ya sake ta, Allah da kanshi ya turo ya ce a faɗa, shi Allah bai yadda sakin da aka yi mata ba? Na biyu, ya amurka an tarudda, Allah yana baka umarni sai an dawo da ita. Fa innaha sawwama qawwama wa kanat zawjataka fil janna. Sawwama na Hafsa tana da yawan azumin nafila, qawwama tana da qiyamul layli da daddare, ba takka ce a gidan aljanna sai an dawo da ita. Matar da take da wannan matsayin a wajen Allah, dan girman Allah ka faɗa min yadda zaka taba mutuncin da ka gama da duniya lafiya. Ka zagi mamakka ma ka yi fito, na fito da iyayenka kafin ka koma zuwa ga Allah, ka mutu ka yi mummunan mutuwa, ballantana wanda ya fito na fito da iyayen mu'minai ya zai gama da duniya lafiya? Ba zai taɓa gama da duniya lafiya ba wallahi. To wannan shine abin da yake faruwa. Haka sayyidina Umar ya mutu kafin hadisa ta Imam Husaini ta faru. Me ya janjo ake sa Umar cikin zagin idan za a yi? Haka sayyidina Usman ya mutu kafin wannan hadisan. Me ya janyo ake sa sayyidina Usman? Me yasa ake sa Nana Aisha? Me wannan Nana Hafsa a ciki? Irin waɗannan ƙarerayin da ake yi na cewa wai wane ne a zo a yi ƙarerayi a ce wane da wane da wane da wane sun suka kashe jikan annabi, shi yasa sai muka fara magana akan irin wannan, shi yasa muka yi sai muka yi fitintinin da suka faru bayan rasuwar annabi. Kuma mun yi wani CD yana nan, ban sani ba ko an zo da shi, bin tafarkin magabata an zo da shi ko? To dan Allah jama'a su nema. Kuma abin da muke cewa a saurare mu, sauraro na fahimta, mun san a nan garin wataƙila akwai mutanen da suke bin mazhaba ta Shi'a. A ranar sallah da ta wuce, ba wannan ba waccan, akwai wani ɗan Shi'a a Ingila yake, da ɗan ƙasar Kuwait ne, yanzu yana ƙasar Ingila yana gudun hijira. Muna murnin sallah a nan ƙasar Najeriya, shi kuma ya haɗa walima ta murna da ranar da Nana Aisha ta mutu. Wallahi aka yi baituka mutum huɗu suka yi waƙoƙi, na rantse da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiƙi, wallahi ko ɗan iska zaune gari banza a garin kudan bai kamata a mai ba, amma haka aka yi wannan waƙoƙin. Aka zo mutum huɗu suka zazzage matan manzon Allah. Bayan an gama, malamin da ya tashi zai yi magana, bayan ya yi muƙaddima, abin da ya faɗa kalma da kalma ya ce, a yanzu da nake magana da ku, ina tabbatar muku Nana Aisha a gidan Siddiku tana wuta. abinda ya faɗa kenan. Shidin yana nan mun yanko daidai inda ya magana an sa, wanda yake musu sai ya je ya siya ya kalla ya gani da daidai sauran karatuttukan. To wannan tilasta mu aka yi sai mun yi magana akan irin waɗannan, shi yasa muka tashi muke yaƙar irin waɗannan abubuwa na cewa waɗannan abubuwan ba daidai ba ne, waɗannan abubuwan kuskure ne ya sabawa karantawan manzon Allah. Mutanen da annabi ya kulla alaka da su tun daga duniya har a lahira, Ali bin Abi Talib Allah ya tsara masa yadda da kanshi ya ce an tambaye shi, domin a cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib akwai Abu Bakar, akwai Umar, akwai Usman, kai ba ma wannan ba, Ali bin Abi Talib yana da Umarul Akbar, yana da ainihin wato Umarul Asgar, yana da Abubakar Akbar, yana da Abubakar Asgar a cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib, domin ƴaƴan shi sun kusan kai 30 bayan na Fatima da wata 6 bayan annabi ya rasu, ya auri wasu matan ya hayyafa, ƴaƴan shi sun kusan kai guda 30. To a cikin ƴaƴan shi akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman. Aka tambaye shi me yasa ka sa sunayen su, yace mutanen da naji annabi ya saba faɗa ko da yaushe zai ce karatu ana wa Abubakar wa Umar, dakaltu ana wa Abubakar wa Umar. Shi yasa Allah da ya sashi sai kulla alaƙatin a gidan duniya. Yanzu duk wanda ya je Madina ko mutum yana so ko bai so, sai ya ga kabarin annabi Muhammadu gashi a kwance, ga sayyidina Abubakar a dama, ga sayyidina Umar a ina a hagu. Ya je dutsen Uhud, dutsen Uhud ya motsa, annabi ya sa kafa yadda ke shi, yace kai dutse na tsu da mun, fa inna alayka nabi, akan ka akwai annabi da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu. Wannan annabin shine shi, siddiqun shine sayyidina Abubakar, shahidai guda biyu kuwa sune sayyidina Umar da kuma sayyidina Usman, wanda kuma kamar yadda annabi ya faɗa duka shahada suka yi. Wannan an kashe shi a masallaci, wannan aka zo har gidan shi aka kashe shi. To irin waɗannan fitincinu ne wanda asali mu ba shi bane a gaban mu. Mu makarantar da mutane tauhidi da sallah da azumi da zakka su yi addini shine a gaban mu, amma wasu mutane sai suka zo suka maida wannan a matsayin shine addinin su, a matsayin wai ba yadda za a yi abauta ma Allah sai an zagi Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa, wai sannan za a abauta ma Allah, a ina za a yi addinin Allah a haka? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. Ko Fir'auna Allah bai ce zagi shi addini ba, ko ya faɗa cikin Qur'ani bai faɗa ba, ballantana kuma mutanen kirkin da annabi ya rasu yana yadda da su zagin su ya zamanto shi ne addini, ba a yin haka. To shi yasa muka ainihin wato yi karatuttuka akan irin waɗannan matsalolin, kuma karatuttuka za su ci gaba da biyo baya. Kuma a cikin sidin nan, wannan bin tafarkin magabata ɗin nan, idan mutum ya je zai kalla wato irin jana'izar da suka yi a Zaria ta wasu mutane da suka rasu, wanda zai gane duk abubuwan da suke ya sha bamban da na musulmi. Yanzu a nan ƙasar kowa ya san idan mutum ya mutu ana masa likafani ne a ɗauke shi a makara a kai shi makabarta. Sai wasu mutane kawai suka fara zuwa mana da akwati, kai ma in ka je ka mutu aka je ka ce ka shiga addinin da ake sa mutane a akwati, billahi lazi a nan ƙasan kowa ya san ba al'adar musulmi wace sa musulmi a ina akwati, al'ada ce tawa. Da kai wani sai ya zo ya kawo akwati kuma da fulawoyi, bayan wannan sai a je a nemo rubdar ganguna, jan mu kadan jan wani a ta makabarta, wani a ta makabarta. To sai muka ce wannan ba daidai bane, ba wanda muke so mu ci mutuncin su. Wasu wanda suke a idan nan wasiyayyen mu ne, wasu abokan mu ne, an taso tare, amma wallahi sallahi ka bincika ka gani mafi yawanci karancin karatu yaje saka shiga wannan aqidar. Sai da haka ba muna faɗa bane dan mu more dan mu musguna musu, wallahi muna faɗa ne tsakanin mu da Allah, waɗannan abubuwan da yake faruwa ba daidai bane, kuskure ne waɗanda aka ja, kuma da yawa suna da kyakkyawan manufa ne. An ruɗe su da sunan son mutanen gidan annabi, akwai wanda yake ahlus sunna son mutanen gidan annabi? Babu. A nan ƙasar a zamanin annabi ka je ka bincika babu Hasana da Husaina, amma saboda ƙaunar da muke wa mutanen gidan annabi, idan an haifi mata sai a sa Hasana da Husaina, idan an haifi mace ana tunanin namiji za a samu a sa Ali, sai a juya sai a sa Aliya a maimakon wa Ali. Idan ka ji Bahaushe ya ce gadanga kusar yaƙi, to wanda yake nufi shine wa shine Ali. Kuma muna da tambayoyin da ba za ku iya ba mu amsa ba. Kesa alhamdulillah tunda nan kofar gidan mai martaba ne. Ko mun san ba za ku rasa malami a garin nan ba. Dan girman Allah duk wanda muka faɗa magana yake ƙarya ne. To ya sa rana da lokaci mu haɗu gaban ranka yadda mu kare abinda muka faɗa shi kuma ya kare abinda muka faɗa. Yanzu a nan garin wato zan kawo kaɗan da gaske ba shi bane maudu'inmu. Akan musulmi su hankarta su gane bambancin aƙidu na musulmi da nasu. Mu musulmi mun yadda cewa manzon Allah yana da ƴaƴa guda bakwai, huɗu uku maza huɗu mata. Akwai Fatima a ciki, akwai Zainab, akwai Ruqayya, akwai Ummu Kulsum. Uku daga cikinsu maza, akwai Abdullahi, akwai Al-Qasim, akwai Ibrahim. Amma a aƙidar su sun ce ƙarya ne. Ya ɗaya ce ta manzon Allah guda bakwai duka agololi ne, guda shida agololi ne, ba zuwa akai da su gidan Annabi ba. Kuma ga tambaya zan yi ga mutanen ku, dan ko bayan na tafi a nemo mana amsa. Dan girman Allah suna maulidi a nan garin ko ba sa yi? Dan Allah kun taɓa din sun yi maulidin Al-Qasim ko Abdullahi ko Ibrahim ko Zainab ko Ummu Kulsum ko Ruqayya? Suna maulidin Fatima ko ba sa yi? Abinda suke so su faɗa muku hankalin ku bai kai ba shine ba su yadda ba sauran ƴaƴan manzon Allah ne. Wannan ita ce aƙidar su. Wanda duk ya san wannan ya san wannan. Sannan suna yin waƙoƙi ko ba sa yi? Na ƙalubalanci duk mutanen kudan na rantse da Allah wanda ya fito mana da kasir ƙwaya ɗaya, wanda wani daga cikinsu ya waƙi Al-Qasim ko Abdullahi ko Ruqayya ko Zainab ko Ummu Kulsum, wallahi kafin mu bakwai za mu ba shi 100,000 a kawo. Kaga wannan shine aƙidarsu da su yadda ba. Kaga ko ba yadda za a yi? Duk musulmi sun yadda Annabi yana da ƴaƴa guda bakwai, kai ka zo ka kore shida ka ce ɗaya ce mu yadda kuma mu sallama maka, ba zai taɓa yiwuwa ba. Na biyu, idan kuka dawo maganar abin da ya shafi wato ta ɓangaren alola, duk musulmin duniya idan sun zo alola wanke ƙafa suke, su ne suke yi? Jabawa suke yi. Na uku, ku kalla har ta ɓangaren wajen hijabin matansu, daga ga nasu yana da bambanci da na sauran wa? Sauran musulmi. Na hudu, wannan sallar da take a matsayin a azamul ibadati da ake yi, wannan sallar muna da salloli guda biyar a wuni ne. Akwai asuba, akwai azhar, akwai la'asar, akwai magariba, akwai mi? Isha'i. Kuma Allah faɗa, maɗaukakin sarki ya faɗa mana, ya ce kowace sallah tana da kitabun mauquta. Allah lamma za ka ita na ayan fa'idat ma'anantum faqimus
fa'idha kuma annantum faqimus
salah
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta.
Allah madaukakin sarki yayi maganar cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. To su wayannan mutanen suna da jam'i guda uku ne. Idan mutum yayi sallar asuba sai ya bari, sai la'asar tayi, sai ya hada azhar da mi? Ba shi suke ce ma zuhure ne ba? Sai su bari sai magariba tayi, sai mutum ya hada magariba da mi? Da isha'i, shine magaribai ne. Wayannan arkanul islam da arkanul iman da kuka san duk musulmin duniya sun hada akan shi, babu sabani. To wallahi tsakanin mu da su akwai sabani. In baka sani baka sani. Rukunin musulunci a wajenmu shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, sai manzancin manzon Allah, sai sallah, sai zakka, sai azumi, sai aikin haji. Amma su a wajensu ba haka bane. An kawo cikin usulul kafi a cikin kitabu babu da'imul iman ko babu da'imul islam, sun ce buniyal islamu ala kamsi, an gina musulunci akan abu guda biyar. Amma kun san ko meye na farko? Suka ce na farko alwilaya, shugabanci. Idan kana wattan aqidar ka yadda kafin Annabi ya koma zuwa ga Allah ya nada wasu mutane 12, ya ce su ne shugabanni. Abubakar da Umar da Usman suka zo suka kwace ainihin wato wannan shugabanci din. Dole ka yadda da wannan. Yadda da wannan shugabancin yana gaba da sallah, yana gaba da kalmar shahada. Idan ka dawo rukunin imanin su, mu namu guda shida ne, nasu guda biyar ne. Na farko akwai alwilaya, wannan maganar da nake faɗa in akwai malaman su a garin nan su san sani ni na sani wannan abin da nake faɗa akwai shi a littafin su idan ƙarya nake yi mu haɗu da ni da su a gaban sarki zan nuna cewa hatta ta bangaren rukunnan musulunci da rukunnan imani muna da sabani akan su da mu da su dan girman Allah inda ba a haɗu ba ta bangaren rukunnan imani da rukunnan musulunci a ina kuma zamu haɗu a ina ne jakin inda za a haɗu na farko alwulaya wannan shugabancin na biyu shine annubuwa akwai ainihin wato al'adlu akwai alkiyama wa'annan guda biyar ne nasu rukunnan imani wannan yana daga cikin saboda haka mafi yawancin yaran da suke da suka shiga wannan aqida wallahi sun je sun shiga ne da kyakkyawan manufa saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda duk yake da kyakkyawan manufa bai ga gaskiya bane Allah ya shiryar da shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi amma lalle a nemi wa'annan karatuttukan ko musamman idan kana ahlus sunna kana mukotaka da wani ba zai iya siya ba kai ka siya ka bashi ka ce gashi nan yaji yaji kuma mun kawo littattafai sama da 30 akan maganan kashe Husaini wanda duk yaji yake da tambaya akan mu ko yake da tacewa duk ran da muka dawo garin nan sai mu zauna sai mu magana da shi akan shi amma ya kamata a ji tsoron Allah a kalli matsalolin nan da ido na adalci da kuma ido na amana akan irin wannan hadisi da ta faru Abubakar benan Umar benan Usman benan amma a zo a dauko su saboda rashin kyautawa a sa su a ciki ana zage su an zalunci Abubakar an zalunci Umar an zalunci wa an zalunci sayyidina ainihin wato Usman da haka wayannan karatuttuka a neme su za su ainihin wato bada fa'ida ƙoran gaskiyan gaske Allah muke roƙo kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda muke magana akan shi kar a manta dama ya shafi abin da ya shafi wato al-haq wal-batil gaskiya da kuma ƙarya gaskiya da kuma ainihin wato ƙarya shine al-haq wal-batil saboda haka wannan ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jama'a kuma akan wannan ne ake zage-zage ake kage ake sharri akan wannan babu irin cin kashi da wulakanci da ba a yi ma Sheikh Malam Abubakar gumu ba dattijan arziki Allah ka ji dan wannan tsoho Allah kai masa rahama akai masa wulakanci akai masa zage-zage ranan nan akwai wani dattijo a Kano ana ce masa Alhaji Yusuf Abdullahi mai kudi ne yadda tarihin sunna a Najeriya ba zai cika ba sai da Malam Abubakar gumi haka tarihin sunna a Kano ba zai cika ba sai da wannan bawan Allah wallahi ya zauna a Kano a lokacin da duk garin Kano gabaki ɗaya shi kadai ne mai kudi ahlus sunna aka ce ai ba ma wanda isa ya gayyato dan izala a nan garin wanda aka ce Malam Abubakar gumi ya zo gidan shi ba fa wa'azi ya je ba fa bai ce ma kowa komai ba kawai daga jin an ji malam ya je gidan shi wallahi in kaga mutanen da suka taro sai an kona gidan dan mai malam ya zo garin Kano sai kace shi ba dan Najeriya bane wallahi da ƙyar aka fitar da shi wannan dattijo yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya amma abinda zai burge ka haggo ba idan ka je wajen wannan dattijo wallahi zai faɗa maka in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk garin Kano ta kone wallahi in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk Kano ta kone saboda gaskiya to wannan gaskiya kuma muna nan akan ta shi yasa idan kana ganin wani yana da zafi yana tafiya wanda zai zo sai kaga to ai gara ma wancan da ya tafi da wanda ya biyo mai wanda ya biyo baya haka ake ainihin wato tafiyar to abin da muke cewa wannan ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki a bayan ƙasa tsakanin abin da ya shafi ƙarya da kuma ainihin wato gaskiya komai guda biyu ne Allah shi kaɗai ne ɗaya ba shi da kisha idan ka ce sama za ka ce me ƙasa idan ka ce baƙi za ka ce me fari in ka ce dogo za ka ce me in ka ce mai ƙiba za ka ce me siriri in ka ce farin ciki me kishe farin ciki shi ne me idan ka ce tauhidi za ka ce me shirka shi ne kishe tauhidi in ka ce imani munafunci shi ne wa idan ka ce gaskiya za ka ce me ƙarya idan ka ce sunna za ka ce me komai yana da kishiya Allah ne kaɗai ba shi da kishiya to yayin da ya zama komai yana da kishiya to tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda su yi kan kishiyar gaskiya ki za a yi ta ɗauki ba daɗi da rigima har sai an koma gaban Allah. Amma abinda muke da iktiƙari da shi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ce lakinna mal'uquba li ahli al-haqqi in fatat huna kana ladad dayyani, gaskiya duk yadda aka ji aka dawo tana tabbata ne a hannun wato Allah yakan taimaka, kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga kan wanda suke kan ainihin wato ita wannan abin da ya shafi ita wannan gaskiya din. A gurguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisin Hudhayfa dan Yaman, Allah ya kara masa yadda, wanda ake kiran shi ma'abucin sirrin manzon Allah, yace kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair, mutane kowa in yazo ina zaune gaban annabi sai tambaye manzon Allah idan wani abu za a yi a samu alheri, yace wa kuntu as'aluhu an sharri, ni kuma ina zaune gaban annabi ba alheri nake tambaye shi ba, ina tambayar manzon Allah ne dangane da sharri. Malamai suka ce halaccin mutum wani lokaci ya san sharri, alimtu sharra la li sharra lakin litawqi, na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharrin. Duk mutumin da bai iya bambance alheri da sharri ba to akwai wanda ya fadawa cikin me cikin sharrin, wanda ya kasa bambance sunna da bid'a zai iya fadawa cikin bid'an wata rana, wanda ya kasa bambance tsakanin tauhidi da shirka zai iya fadawa cikin shirka wata rana, wanda ya kasa bambance tsakanin san annabi da san mutanen gidan annabi da kuma zagin sahabbai zai iya zuwa ya fada cikin zagin sahabbai wata rana. Shi yasa yace sai ina tambaya akan sharri, sanda annabi ya kara cewa al'ummar bani Isra'ila al'ummar annabi Musa sun kasu gida 73 ko sun kasu gida 72 kaso 71 ɗan wuta ne ɗaya ne za su tsira, al'ummar annabi Isa ma haka sun kasu kaso gida 71 waɗannan kaso gida 72 na annabi Musa. Manzon Allah ya ce wannan al'ummar tawa sai ta kasu gida 73 71 da 2 'yan wuta ne ɗaya ne kawai za su tsira. Sahabbai da suka tashi ba su tsaya tambayar da wace ce da wace ce ba za su tsira ba, kawai tambaya suka yi su waye za su tsira. Sai manzon Allah ya bada ka'ida ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ni da kuma abin da nake kan shi ni da sahabbaina mu ne kadai za mu tsira. Da haka malamai suka ce gane alamar mutum yana daidai shine dole ne sai ya zauna kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai sa mu ba mu yadda ba ma ko Qur'ani ne a fassara shi sai an fahimto shi daga wanda suke karatu a gaban annabi, dan wanda suke karatu gaban manzon Allah fa yanzu dan girman Allah akwai wani malami a duniya da ya isa ya fitar da dalibai zakakure kaman wanda annabi ya fitar? Ba wannan malamin a duniya. Ba wata makaranta da zaka je a duniya kai ta tattan karatu irin wanda ya karatu a makaranta annabi, domin me malamin da suke zuwa su koyo karatu daga wajen shi Allah ya tsarkake shi baya kuskure, malamin da zan je in koyo karatu a wajen shi da malamin ka yana kuskure. Allah madaukakin sarki ya ce
wan najmi idha hawa ma dhalla sahidukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa.
Allah ya rantsuwa ya ce wan najmi, ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa. Wasu malamai suka ce Allah ya ce wan najmi, ina rantsuwa da Qur'ani a lokacin da Qur'anin yake sauka kadan kadan. Wasu malamai suka ce a'a wan najmi idha hawa, Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske take shiryarwa kaman yadda tauraro yake da haske yake shiryarwa, ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah yana rantsuwa da haka. Sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa, abokinku bai bace ba kuma shi ba halakakke bane. Alfazazi a cikin ishiriniya ya ce ta akara ba'asan wa huwa fadlan muqaddam min an-najmi ahda bal min al-qais akram sai ce min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu jamilun jalilun fi qulubi mu'azzamu bihi al-ard tazhuwa
min najmi hum yahtadun
yace wa alamat masu tafiya na dare akan raquma cikin sahara ko a ruwa idan suka kalli taurari a wancan lokacin sai su ce wannan taurarin idan muka tashi a hannun dama zai billar da mu gari kaza ne daidai kabi kaza sai sa Allah ya ce wa alamat wa bin najihum yahtadun guri na biyu da guri na uku Allah ya ce walaqad zayyana as-samaa
walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin
maridi Allah ya faɗi guri na biyu cewa ya sanya tauraro ya zama kwalliya a sama sannan na uku ya sanya shi abin jifa ga shedanu wanda suke kokarin hawa sama sai sun sato maganan Allah sai ya ce min annabi ahda annabi ya fi tauraro shirewa yace kai bal min al-gais akram annabi ya fi girgije kyauta kowa ya san yadda girgije idan ya tashi zubar da ruwan sama yake yin kyauta ko to idan annabi Muhammadu ya tashi zai yi kyauta kyautar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fi wadda girgije yake wani yazo yana neman kyauta da aka gama yaki annabi ya dauki raqumi 100 ya ba wannan ya dauki raqumi 100 ya ba wannan manzon Allah shi zai baka kyauta da ba za ka kara talauci ba har abada sai ya ce min al-abi ahna annabi ya fi uba tausayi sai ya ce bal min al-ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi ma shi kadai ne ake masa kirari da take cewa ka fi uwa san danta annabi muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wasallam yayi maganan da duk duniya babu wanda ya kara yinta kuma babu wanda yake kara yinta ya miƙe cikin jama'a yace ya jama'a wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin ko ya bar ƴaƴa ba wanda zai rike masa ƴaƴan annabi yace a kawo ƴaƴan zamu rike kuma bashin zamu biya masa billahi ladi ko gwamnatin garin nan bai sai wannan maganan ba yace to jama'a da Allah duk wanda ya mutu ya bar bashi ana bin sa zamu biya in akuma kuma marayu zamu rike ya isa wallahi bai isa ba annabi muhammadu kadai wannan maganan mutane na kwanci a makabarta iyayen yaran na kwanci a makabarta amma da daddare annabi zai tashi ya fita baki a makabartan sahabbai ya je yana musu addu'a sai sa aka ce min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu sai ce jamilun manzon Allah kyakkyawa ne sannan jalilun annabi mai daraja ne mu'azzamin abin girmamawa ne a cikin zukatan bayan Allah mutanen duniya malamai suka ce kaso hudu ne akwai wanda za ka gan shi Allah ya yi shi kyakkyawa a waje amma fa mummuna ne a ciki wannan ya yi kyan me kyan masihi akwai wanda za ka gan shi mummuna ne a waje amma zuciya tana da kyau wani sai ka gan shi kamar mugu ne kowa yana jin tsoron mu'amala da shi kuma wallahi mutumin kirki ne akwai wanda za ka gan shi ya haɗa jamala ciki da kuma waje a duk mutanen duniya wanda suka haɗa jamala ciki da waje da kamala babu kamar manzon Allah ba wani mutum da yake da kyan halitta da kuma kyan hali a duniya kamar manzon Allah wani kuma bi yake haɗawa muni a ciki muni a waje shi yasa idan yayi maka in ka kalle shi ka masa tsoro sai ka ga munin ya ƙaru wallahi saboda bala'in muni shi to sai Allah yake cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wallahi wannan abokin naku bai bata ba kuma shi ba halakake bane sifa guda biyu Allah ya kore wa annabi abu na daya shine me yake kawo gawa mutum ya halaka shine mutum ya karatu ya yin aiki da abin da ya karanta me yake kawo mutum ya bata shine mutum ya aiki na addini ba tare da ilimi ba duk Allah sai ya kore ma annabi wa'annan sifofin sannan manzon Allah ya ce Allah ya ce masa wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah bai magana ta son zuciya in annabi zai fuda baki ya magana to in huwa illa wahayi me yuha wahayi yake samu daga wajen Allah Allah ya ce yayi ya ce ya aikata sai manzon Allah ya yi shi sa mu a duniya ba mu da abin koyi sai manzon Allah sannan Allah yake cewa ainihin wato
in huwa illa wahyuha
yake sanar da shi
allamahu shadidul quwa
na'am
mubirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla
na'am
fakana qab qawtayn aw adana
na'am
fa'awha إلى عبده ما أوحى
يا قزقتا
ما كذب الفؤاد ما رأى
نعم
أفتمارونه على ما يرى
يا جني
ولقد رآه نزلة أخرى
نعم
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
نعم
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما باغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
الله يتركك زوجير من زن الله يتي ما كذب الفؤاد ما رأى wallahi duk abin da ya shafi ubangiji wanda zuciyar manzon Allah ta gani manzon Allah da dai bai taba karyatawa ba sannan Allah ya tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ainihin wato ma zagal basar wa ma taga wannan mutumin wannan annabi makadaici mai daraja makadaiciya da Allah ya bashi wannan tasgiyar sannan ya hade gabaki dai yace wa innaka la alame
wa in innaka la'ala khuluqin azim
Allah yake wa annabi kai kana kan wasu dabi'u manya-manya masu girma to wannan kadai ya ishi manzon Allah take ko a ina ne to wannan shine abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kan shi bauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa da littafin Allah kuma sannan akan karantawan manzon Allah sannan kuma a fahimci littafin da karantawan manzon Allah akan ɗan mazanje wanda suke karatu a makarantar manzon Allah wannan ita ce fahimtar mu shine abinda muke bautawa Allah akan shi duk wanda ya faɗa maka sabanin haka akan mu ya mana ƙarya ya mana ƙage ya mana sharri kuma za mu je mu tsaya gaban Allah da mu da shi akwai ranar indirnanci akan ƙarya da ake yi da ƙazafi da cin mutunci da wulaƙanci za mu tsaya a gaban Allah akwai ranar da kowa zai zo ya tsaya ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya akan irin waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin matsalolin da muka fara taɓowa ɗazu akan abin da ya shafi masail na sahabban annabi Muhammadu Abdullahi ɗan Mas'udi ya ce inna Allah nazara fi qulubil ibadi Allah ya kalli zukatan bayan Allah gabaki daya fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad sai ga zuciyar annabi Muhammad a duk duniya ta zuciyar kowa alheri daga nan fastafahu li nafsihi wa ibta'athahu bi risalatihi sai Allah ya zaba annabi kanshi sai ya aiko shi da manzanci thumma nazara ba'da qalbi Muhammadin sannan sai ya kare kallon zukatan bayan Allah a duniya bayan zuciyar manzon Allah sai ga zuciyar sahabban annabi tafi zuciyar kowa kirki da alheri a duniya sai ya zabo wayannan mutanen sai ya sanya su wuzara masu taimaka ma wannan annabin akan wannan addini annabi Musa ba annabin duk duniya bane amma bayan Allah ya turo annabi Musa wanda suke daukar littafin shi suna yadawa annabawa ne amma annabi Muhammad annabin duk duniya idan bai karantar da amintattu ba bayan rasuwar shi wani dauki addini ke yada yanda a ce a nan garin kudan a gina wata makaranta mai aji da yawa adadin ɗaliban ya kai misali 130 sai a ɗauko wani malami sai a ce to zo ka karantar da ɗaliban nan malamin nan sai da ya shekara 23 yana karantarwa da aka zo bincike a shekara 23 makaranta mai ɗalibai 130 sai aka samu mutum 9 ne kai mutanen kirki duk sauran ɗaliban mutanen banza ne don girman Allah wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi ya faɗi da abinda wayannan mutanen suke cewa kenan bayan annabi ya rasu gabaki dai sahabbai sun kafirta sai mutum tara suka rage a musulunci daga cikin wannan suka zama kafirai akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman daga cikin wannan suka kafirta a cikin mata akwai Nana Aisha akwai Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan suna daga cikin wanda suka ainihin wato kafirai din to Allah mu daukakin sarki muke roko ya kuma tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu akan wannan aqida da ta shigo ta zagawa annabi abokanai to kuma abinda muke cewa a daidai irin wannan gabar wani in kai magana sai ce to ka kawo tashin hankali kai rigima ai tunda fahimtar su ce ai abosu su ce su je su don mu ai fahimtar mu ne cewa kar a zagi sahabban annabi mu ma shikenan sai ka ba mu sani ta bayani cewa zagi sahabban annabi wa bakin kuma ba daidai bane wani ya kawo banna sannan a ce kuma wani kada ya magana kan bannar idan ba a so ai magana kan banna to kar a kawo banna wanda zai yi magana kan bannar in bai ga banna ba ba zai magana ba amma a kawo banna kuma a ce kar ai magana akan bannan wannan kwata kwata bai dace ba saboda haka wannan shine to ƙarya duk abin da yake kishi ya gaskiya shine ƙarya kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu tabbas sai ƙarya ta rushe ya ce wa qul jaa al haqq wa zaqa
الباطل كان زهوقا
الله yake wa qul jaa al haqq kace gaskiya ta zo wa zaqa al batil kuma wallahi ƙarya sai ta gushi innal batila kana zahuqa dama gaskiya ƙarya ya kasance abun gusarwa ne sanan wani wajen yace balla
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَغْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ
نعم
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
الله يقول بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بَلْ والله منا دوكا جسكيا إذا ما كنت جسكيا سيمو كاللك أليا سيمو ماكي واتو أليا لكم جسكيا sai a gani fa idza huwa zaik sai ga gaskin yana mai gushiwa malamai suka ce yana daga cikin hikima na Allah ta'ala da yasa idan kaga ƙarya ta fara tana ƴar karaba zai rushe ta saboda me sai ya batta ta kai duk inda za ta kai wanda yake da shakka akan addini sai ya dauka cewa waɗannan mutanen ko waɗannan kungiyar ko waɗannan kafiran sun kai matakin da babu yadda za a yi da su sai Allah madaukakin sarki sai ya rusa wannan ƙaryar don kowa ya gane da gaske ashe abun ƙarya ne a cikin suratu ainihin wato suratul ra'd Allah madaukakin sarki da yace lahu da'watul haqq
lahu da'watul haqq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay
na'am
la يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
نعم
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
الله يكي له دعوة الحق ذا الله كأيب وتاتك السياتك wannan suka bauta mu wani Allah suka roki wani Allah akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya karba musu da wani abu ba illa ka basu dukkafaihi ila alma'i sai kwatan kwatin wanda zai je yana so zai sha ruwa sai ya dauki hannun shi kawai a kan ruwan sannan li yabluga fahu mutum yana jin kishi ya je ga ruwa ya dauki hannun shi kawai ya dora akan ruwan kuma yana son ruwan ya kai bakin shi Allah ya ce wa ma huwa bibalighi babu yadda za a yi wannan ruwan ya kai bakin shi yadda mutumin da ke jin kishi ya je ya dauki hannu ya sa a cikin ruwa babu ranar da zai koshe to haka duk wanda ka rike in dai ba Allah ka rike ba ba karantawan manzon Allah ka rike billahi ladhi ba ka rike mutum ba ka kama gaibi والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سنن يتمي
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
نعم
وظلالهم بالغدو والآصال.
الله يتمي ولله الله نكوي يسجد من في السماوات والأرض دي أبنك سمنا قسيكين سجد على الله مرحبكين سرقي طوعا. Malamai suka ce masu imani suna ma'alla biyayya suna so, wa karhan kafiri kuma zai ma'alla biyayya ko yana so ko bai so, ta hanyar idan musulunci ya samu galaba ya samu rinjaye a kan shi dole ya zamanto yana rayuwa ƙarƙashin tsarin musulunci. Sannan Allah ya faɗa cewa bil gudui wal asal, sannan ya tambaya ce qul man rabbu min
qul man rabbu samawati wal ardi qul illah
na'am
qul afattakhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim
na'am
la yamlikuna li أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
الله مدوكاكين سركي آية تنبيع قل من رب السماوات والأرض وانين أبنجد صميرة السيد قوم تنيا بعد أمسى قوم بعد أمسى قل الله Allah shine ubangijin sammai da ƙasai. Ko akwai wanda ya sai ba da wata amsa banda wannan? Sai Allah ya ce qul afattakhtum min dunihi awliya, to tunda kun tabbatar Allah shine ubangijin sammai da ƙasai, yanzu wani Allah za ku riki a matsayin wanda shine zai dibinci al'amarin ku, wanda kuka riki din Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, ba wanda ya mallaki amfani a hannun shi ko cutarwa, balma shi ma za a iya amfani da shi kuma za a iya cutar da shi. Sai Allah ya ƙara tambaya ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir, dan girman Allah da makahu da mai ido ɗaya suke? Ba ɗaya bane. Da wanda ya yarda za a bauta ma Allah, da wanda ya yi ma Allah kishiya ɗaya ne? Da wanda ke kan tafarkin manzon Allah, da wanda bai kan tafarkin manzon Allah ɗaya ne? Qul hal yastawi al-a'ma wal basir, da makahu da mai gani za su zama ɗaya? Sannan Allah ya ƙara tambaya ta biyu, am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, ko da haske da duhu za su zama ɗaya? Ba ɗaya bane. Da musulunci da kafirci ba ɗaya bane. Da imani da munafunci ba ɗaya bane. Da shirka da tauhidi ba ɗaya bane. Da sunna da bid'a ba ɗaya bane. Da san sahabbai da zagin sahabbai ba ɗaya bane. Am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, ko za a haɗa duhu da haske su zama ɗaya? Sai Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a, ko abokan tarayya da suka ɗauka suka samu Allah kalaku, sun yi halitta ne? Da suka yi halitta, Allah ya yi halitta, ka tashaba halkalku alayhim, sai aka ɗauko halittan Allah aka ajiye, sai aka ɗauko halittan wa'inta sai aka ajiye, da aka kalli halittan Allah aka kalli nasu, sai aka kasa gane wanne ne halittan da Allah ya wanne ne nasu. Ko akwai wanda ya iya yin haka a duniya? Allah ya halitta ɗan adam, shi ma halitta ɗan adam. Da aka zo aka kalli halittan ɗan adam nashi, aka kalli halittan Allah, sai aka kasa gane wanne ne wanda Allah ya halitta, wanne ne shi wanda ya halitta? Akwai wanda ya wannan? Ba wanda ya wannan. Da haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar, wannan Allah shine wanda ya halicci komai, kuma shi kadai ne kwallin kwal wanda yake yana da rinjaye akan kowa, yafi karfin kowa, wanda yake tilasta ya sa abu dole sai an yi. Da haka aya ta kusa da ƙarshe wacce za mu rufe da ita, ita ce anzala minas sama'i ma'an,
anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha
na'am
fahtamala as-saylu zabada radiya
na'am
wa mimma yuqiduna alayhi fin nari bitigha'a حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
نعم.
كذلك يضرب الله الأمثال
الله مدعوكك سركيتي أنزل من السماء ماء Allah shi yake saukar da ruwa daga sama idan ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatin bi qadariha fa hatamal as-sayl zabad ar-rabiya sai wannan ruwan ana nuna mun lokaci yayi sai wannan ruwan idan Allah ya saukar da shi daga sama gurgurdan yadda kowane kwari yake da kowane rami da kwazzabo yake gurgurdan yadda yake daukar ruwan malamai suka ce wannan fasalat awdiyatin bi qadariha fa hatamal as-sayl zabad ar-rabiya gurgurdan yadda kowace zuciya take gurgurdan yadda take da dauke da imani da kuma ilimin da take dauke da shi fasalat awdiyatun bi qadariha fa hatamal as-sayl zabad ar-rabiya sai Allah yake wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu daga cikin zinare ko azarfa da kuke fitar da kayan kwalliya ko ya san idan an samu zinare ana so a kera shi ai amfani da shi ko azarfa sai an ji an sa shi a cikin wuta idan an sa shi a cikin wuta akwai kumfan da yake fitarwa haka idan kwari ya ɗibo ruwa ko ka ɗibo ruwa a bokiti ka zo ka jika omo idan ka kada omon za ka ga kumfa zai taso sama wannan kumfan da ya taso daga sama shine wa mimma yuqiduna alayhi finnari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu to haka azarfa da zinari suke fitar da irin wannan kumfan da yake tasowa daga cikin su amma wanne ne mai amfani idan ka kada omo kumfan ne na sama mai amfani ko ko ruwan da ke kasa ruwan azarfa idan ta sha wuta wannan kumfan da ke fita daga jikin ta shine mai amfani ko asalin azarfar shine wa mimma yuqiduna alayhi finnari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu sai Allah madaukakin sarki yace fa amma zabadu kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil kamar haka ne Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya amma sai Allah yake fa amma zabadu amma ruwan na ƙasa ko kumfan sama idan ka jika omo fa yadhhabu dufa'a wallahi zai tafi a bandani ka bashi lokaci ka gani idan ka karkada omo a ruwa yayi kumfa ya cika bokiti idan ka dauki wasu mintuka ka bashi lokaci ka gani zuwa dan anjima sai kaga wannan kumfan fa yadhhabu dufa'a amma Allah yace wa amma ma yanfa'un nasa abinda zai amfani mutane fa yamkusu fil ard shi zai tabbata a bayan kasa dan haka wannan ruwan da ke kasan bokiti shine mai amfani da shi zaka zo kai wanki ba da kumfan ba dan haka sai Allah yace kazalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake bugawa mutane misali tsakanin ƙarya da wa ƙarya da gaskiya dan haka da wannan muke jin tabbas masu rike da gaskiya komai karancin su ya hakuri su rike gaskiyar su wallahi duk yadda aka ji aka dawo wanda suke kan gaskiya su Allah zai taimaka ma kuma su ne za su yi kyakkyawan ƙarshe saboda haka ana nuna mun lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan gari a sa cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya sannan wannan suke da lafiyan Allah ya sa lafiyan ta musu amfani wajen bauta ma Allah madaukakin sarki dan haka za mu tsaya nan sai gobe idan mun hada a karatu na mata daga nan kuma sai idan Allah madaukakin sarki ya tsara dawo da mu kuma kofa kamar yadda muka faɗa ta tattaunawa a buɗe take duk wanda ya ji an yi wata magana bata mabba to yazo a tattauna ne ba zage-zage za a yi ba da ainihin wato ai abinda bai dace ba kofa tana nan a buɗe muna jiran mutum ya zo a tattauna inda tattaunawa ta karatu za ta kawo shi da haka za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Alhamdulillah, Malam Musa Yusuf kenan. asalin sunna daga anguwar kawo da ke garin Kaduna a tarayyar Najeriya da fatan abubuwan da ya faɗa Allah ya ba mu iko da su Allah ya ba mu ikon aiki da su da kuma sa mu dace Allah kuma subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu lada kamar yadda alƙawarin zai ba duk wanda ya zo saurara kata a Qur'ani lada to ba tare da ɓata lokaci ba za mu kirawo Malam Umar Shehu Zaria wanda zai zo ta'aliƙin karatun da malam yayi a taƙaitaccen taƙaitawa da fatan mutane saurara kuma tambayoyi da za su biyo baya su ma ana kira ga 'yan uwa da a yi ɗanyen haƙuri don jin tambayoyin da kuma ɗan ta'aliƙin da shi malam zai yi malam bismillah ba karatun iyayen yara su sani cewa ba karatun hadda da ake a saboda Lahadi wannan satin ba za a yi shi ba an ba da hutu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين من أقول مع الله تعالى wanda cikin ni'imarsa da yardansa da kuma jin kansa ya tara mu a wannan wuri domin isar da daya daga cikin manufofin da aka halice mu domin sa kuma bisa tafarki wanda aka turo manzanni a kansa kuma aka zaɓi annabinmu ya zama fiyayyen annabawa da manzannin da aka taɓa aikowa kamar yanda aka zaɓa masa sahabbansa suka zama mafi fita a bayansa ta yanda har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana bishara da nuni da cewa inda bayansa za a samu wani annabi to daga cikin waɗannan sahabbai din ne gaskiya tsakani da Allah ina ganin an takura nan matuƙa gaya a ce bayan irin wannan mashhurin malami wanda yake malami na ne yayi magana sannan kuma a ce in ce wani abu ba zan iya ki bane saboda da umarninsa ne amma dai zan takaita matuka bisa abubuwa da dan karamin tunani na ya jawo hankalinmu akan su wato na farkon su shine ya kamata mu gane wani abu daya abinda malam yayi mana magana akai shine mafi girman al'amari a dukkanin fadin addinin musulunci al'amari ne wanda yake da alaka da aqida wannan aqida ita ce dukkanin alkhairi rasa ta shine dukkanin musiba da asara dalika huwa al-khusran al-mubin duk mutumin da aka waye gari bai da aqida ne Allah ta'ala ya tozarta ya aibanta wanda yake kusa da gidan annabta saboda rashin aqida ya rayu a matsayin sarki mai fada aji babba dan babba kuma cikin manya Abi Talib mahaifin Sayyidina Ali radiyallahu anhu abun da ya faru da shi na shiga halin azaba rashin aqida ne kuma da aqidan nan ne Allah ta'ala ke daga na kafa mai da shi sama kamar yanda musulunci ya daga Salman al-Farisi ya daga Bilal ibn Rabah ba balarabe bane ba mai dukiya bane ba basarake bane amma bai bar gidan duniya ba sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka mai bishara da cewa yana jin tafiyansa a gabansa kuma a gidan aljanna don haka nan yayan uwa musulmi wannan karatu da malam yayi mana karatu ne na mu koma ne mishi bitan tanasu mu bi kalmominsa daya bayan daya domin amfana da su bayan nan fahimta kadai ba ta wadatarwa sai mun jajirce sai mun tsaya akan shiriyan Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan taken maudu'in mu shine bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuma wannan gaskiyan ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi Allah ta'ala ce ulaika humul muttaqun gaskiya ita ce abinda manzo Allah ya rayu akai ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hore mu mazajen mu da matayen mu ko ana ha maza ha mata kar mu sauka akanta manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أقول شيء من الله شيء عبوا عليها بالنواجد يا وإن يارا شيء كنا داريا كمات عبوا عليها بالنواجد لا هو ليك دكيرك ودتفركينا لأنه صلى الله عليه وسلم كرايو إر الرايواتا كيفرتي دير أبندنا كوير ko sama da kasa zaka hade ku ci zakar ku saki har sai mun hade da ku a tarkina bayan nan ku koyi da wanda zasu biyo bayana wanda na farkon su mafi girman su mafi mutuncin su mafi daukakan su shine sayyidina Abubakar dan manzo Allah yana cewa inda a ce bayana za a yi wani annabi wannan annabin da ya kasance shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu saboda haka ya jama'a mazan mu da matayen mu tsofaffin mu da yaran mu babban abin da in kuka kula da karatun da wannan malami ya mana shine mu doge akan turban koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanyar tsira ita ce alfirqatun nadiya wadanda suke kanta sune fa'ifatul mansura duk wanda ya tsaya kan sunna ko shi kadai ne ya ciza ya kafe ya tsaya to Allah yayi alƙawarin sai ya taimake shi a doran kasa kuma Allah yayi alƙawarin a ranar alkiyama sai ya hada shi da annabawa da shahidai da salihan bayi da kuma as-siddiq asu wadanda suke siddiqai Allah ta'ala ya ce mai tayyib rasula wa mai tayyib ba rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin ta'ala ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan dukkan wanda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah biyayya yima manzo Allah biyayya ya rayu a turban sa ba turban wasa da addini ba bautawa Allah cikin kida bautawa Allah chaku da maza da mata wanda ya saba ma shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bambanta mazaje da mataye har a wurin ibada ballanta na a wani wuri wanda ba shi ba don haka ne ya kuwa musulmi mu tsayu akan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu mu tsaya kanta ko me zai je ya dawo mun yi nasara gaban Allah ta'ala domin ko Bahaushe cewa yake kai dai faɗi gaskiya ko komai ta ja maka fa ka riga ta biya abinda Allah ke so ka yi shi wama alayka illa al-balagh isarwa ne ka isar kuma ka yi aiki Allah ta'ala ka ba mu ikon dogewa akan shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka raya mu akan abinda manzon Allah da sabansa suka rayu Allah ta'ala ka karbi rayuwar mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka tashe mu a ran alkiyama karkashin tutan manzon Allah da sabansa bayan nan kar a rube ku kar a yi muku goge kar a yi muku wani ci da buguzum ana nuna muku malinta akan abinda ba wannan shari'ar bane kar wani ya muku wani kwarjini takan abinda ba shari'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam bane azu a zagi sabon manzon Allah a aibanta su wanda ko a hankalce zaka gane wannan ba karamin mummunan aqida bane wannan ba karamin musiba bane duk wanda ke kan wannan ba alkhairi a tare da shi hankali zai gaskata maka wannan tayaya manzon Allah ya auri ƴaƴan waɗannan mutane suka zama surkansa manzo Allah ya bai wa ɗayansu aure wanda aka bashi tara su aka ƙara mishi tara su manzo Allah ya ce da ta uku da mun ƙara maka bayan nan manzo Allah ya aura daga gare su ya auri iyansu ya zauna da su kuma ya ambata bisa harshensa da baya faɗin sirrai illa in huwa illa wahayyuha harshen da ke furta wahayi duk duniya ya ce ba wanda yake kauna kamar nana Aisha da mahaifinta Abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai kenan Allah ya ƙara tsira da aminci a gare su annabi ya zauna da su a matsayin dalibansa na tsawon shekara 23 ko abin da ya sama da haka ya za a yi hankali ya yadda da cewa wani irin daƙiƙin malami ne wani irin malami ne mara hikima wurin karantarwa da zai karantar da dalibai shekara 23 bai gane su munafikai bane bai gane ba su da alkhairi ba sai kai a yau ƙarshen dangi dan miyan kuka dan baya ga dangi ka iya gano kuskuren wanda sun gabace ka wannan ƙarya ce boge ce kuma billahi allazi duk wanda ke kanta ya tinkara halaka kai tsaye duk wanda bai tuban ma Allah ba ina tabbatar muku bisa ga ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi akwai abin da ya faru a garin Sokoto abokin mu wanda muke tare da shi shine na biyu a isnadi na faruwan wannan al'amari din. Akwai malam Umar Hamza dan mai shiya, kun san shi, kun san suwa suka kashe shi. Mu ahlus sunna ba mu zagi ballantana mai duka ko mai kisa, dan mun san kisa bai karar da mutum. Abinda muke cewa shine, in kai da ne ka haifu dan halal ne kai, dan goyo ne ba dan tsinta ba, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku zo da dalili, ku kawo hujja, ku faɗi inda Allah ya ce. Ai ba da kolin dalili mana, kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Ai wanda ke da abun faɗa ba ya faɗa, wanda abun faɗa ya ƙare shi ke naɗa hannun riga ya ce a yi kitifo a kashe wane. Duk sanda ka kashe wane ka tallata shi ne. Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji kan gamji ɗan ƙwarai, kai naka kai na mai ƙaramin ƙarfi. Ya Jafar, kwanta kabarinka lafiya, Allah ya ƙare, Allah kai bar rahama duniya da lahira. Ya yi nashi. Lokacin da aka kashe shi me ya faru? Ku je inda yake karatu a Kano, ninkin ba ninkin adadin masu sauraron shi ne suka ƙaru, har yanzu ƙaruwa suke yi. Ya kaga dan kai, kaga abin da ke faruwa. To in ma kana da tunanin ka ci mutuncin wani ka kashe shi nan gaba, to wallahi kaman ka samu da awan shi fetur ne dagawa zai yi. Wanda ba su san shi ba, lokacin za su san shi. Wanda ba su yarda da shi ba, a lokacin za su ga wai me yake faɗa ya janyo haka. Garin bincike sai su faɗa ciki. Ya ishe ku irin abin da ƴan uwanku Amerikawa ke yi, dan ku ne kuke goya musu baya. Ku kuka ba su kafa suka ci Iraki da yaƙi, ku kuka ba su dama ake zina da matan musulmi a masallaci, da malamanku da manya-manyan rawaninsu ku kuka ba su cikakken dama. Wallahi ku je ku kalli Fahrenheit 9/11 ko kuma ku kalli Crusade, waɗannan CDs ɗin gasu nan, musamman waɗanda suke da alaƙa da Turanci za su fahimci wannan abun. ƴan Shi'a suka ba da kafa Qur'ani a masallaci da jinin alade ake rubuta cross a saman shi. Shin wannan addini ne? Ta ina wannan zai zama addini? Shin ko dan addini ya zama abun wasa, abun wargi, ko ko addini ya zama wani abu ne na kazanta da shirme? Allah ya tsarkaka da ya dauki wannan abu a matsayin addini. Manzo Allah ya tsarkaka da ya koyar da irin wannan da'awa da kuke kai. Don haka nan, kamar yadda malam ya faɗa, duk wanda ke jin an taba shi bai ji dadi ba, wallahi in har muna girmama wani, to mun fi girmama annabi sama da wannan mutumin. In har muna kaunan wani, to mun fi kaunan manzon Allah, wallahi sama da rayukan da suke cikin jikinmu. Za ka iya taba mu haƙura, amma kar kai tsammanin ka taba da awan manzon Allah ka ce mai shiru, wannan munafurci ne, wannan raunin imani ne, wannan ja da baya ne akan aqida. Ba yanda za a taba addini annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ka ce ai shiru, wannan ba maslaha bane. Abinda muke gani maslaha, ka zo kai magana ka kawo dalili. Ga duniya nan, wallahi malam Musa ya faɗi wata magana ɗaya na cewa duk wanda ya kawo kasa inda aka yi waka akan ɗaya daga cikin ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu bada naira 100,000 kan mu bar garin nan. To mun ƙara da ɗaya, duk wanda ke jin shi ɗani a faƙidan da yake kai, wallahi yazo ga kamera ta ɗauka, mu za mu kai media yazo ai muƙabala da shi. Za mu ɗauki nauyin sawa a dukkan kafafen yaɗa labarai. Ka zo kai magana, wanda suka fi kama ba su ji da daɗi ba, ba su ji da daɗi ba, sai ka kawo ilimi. Amma ta yaya za a bauta mu addini haddasani rabbi an qalbi, daga zuciyanka tar ranka, wannan ba addini bane. Saboda haka nan, duk wani wanda ke ji yana gadara, yana iya dogewa akan bata da saban Allah, ku ne mafiya cancanta da ku doge akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ku jajirce a firin da za ku tsaya a ran alkiyama, manzo Allah ya alfahari da ni da ku a ranar alkiyama. Bayan haka nan, malam ya yi magana dangane da waɗanda ake jan su bisa duhu akan wannan tafiya da ake yi. Akwai waɗanda har ga Allah, kamar yadda malamin Musa ya faɗa,